Kofi. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a tashar VOA Africa akan mita 200.5 Zango FM. Sai kuma wasu tashoshin na Zango FM a Jamhuriyar Niger da suka hada da Radio Amfani Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio. Za kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa Zara Aminu Fage tare da ni Amina Bahari Auna.
Da tazaran na da kyau saboda zai ba uwa karfin jiki da lafiya bayan ta haihu din nan abubuwan da ta riga ta zubar daga jikinta da zai kara mata kuzari da lafiya da karfin jiki da komai.
Kuma iyalan da zaka gaji masha Allah alhamdulillah Allah ya wadata su da arziki, amma kuma ta kin matan shi tana da matsala, wata kin maybe wajen kaman haihuwan ta kan samu matsalan high blood pressure haka, ko kuma dai yanayin cikin nata yana kawo mata da damuwa haka da matsaloli, ta kan sha wahala in dai ta samu ciki. Irin wannan mutanen su ma a hawa fahimtar ta zaran haihuwa ya halasta a gare su, amma kuma in kika cire wannan mutane biyu wanda za ka ga kansu cin su suna haihuwa kawai ba sa san haihuwa ne ko wani abu dai na dadin rayuwa, gaskiya addini ba ta yarje musu ga tazaran haihuwa ba. Kuma a shawaran da zan ba mata shine, a duk sanda zaki tazaran haihuwa ya zama tsakaninki da mijinki ne, zauna ku shawara daga wannan lokacin zuwa wannan lokacin za ku yi tazaran haihuwa, shekara ɗaya ne ko bayan shekara biyu ne ko bayan shekara uku, zaki iya tsakaninki da mijinki bai wannan shawaran yanayin kwanciyar auren ku kuka san yadda kuke yin shi, to a haka din ne za ku iya yin tazaran haihuwa ba tare da kun je ga asibiti ba, saboda in kuka je asibiti gaskiya yawancin na asibiti din akan samu matsala.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. A gaskiya dai maganan ba da tazara tsakanin haihuwa a wurina abu mai kyau ne, kuma a musulunce malamai da yawa ma suna magana idan dai kaman an samu ciki da maybe da goyo yana iya kawo ma mata illa, wannan kuma ya zama kaman magana a ce dai kenan, amma ba da tazara tsakanin haihuwa yana da kyau. Yawanci illolin maganin ne ya sa mutane suke gudun shi, misali kaman ni nan saboda ina da jiki, to jikina yana da ban san yadda zan sa shi ba, kaman tendency na retaining yana rike ruwa, yana dan kara kiba nan da nan da guri, so in dai har na ce zan yi magani na ba da tazara zai bani illa, saboda sai da nayi bincike ga wurin likitoci game da wannan cewa zai iya kawo ma mutum ciwon siga, ciwon hawan jini da sauransu wannan magungunan. Na yi magana da wani likita ne musulmi, abin shi ya mun bayani guda-guda har ya bani littafi, ya ce in je in karanta in gani yanda abubuwan suke, to ni dama ainihin a wuri na fa ni ban yadda da wani magana shan magani ba, amma dai ba da tazaran na da kyau, saboda zai ba uwa karfin jiki da lafiya in bayan ta haihu din nan abubuwan da ta riga ta zubar daga jikinta da zai kara mata kuzari da lafiya da karfin jiki da komai, at least in ta ba da tazaran kamar shekara daya biyu ya danganta daga kowa da yanda yake, so wasu suna iya bari shekara daya, wasu bari shekara biyu, shekara uku, eni abun dai na Allah ne, haihuwa na Allah ne, saboda ni nan tun da na bar na yayi yaro na yanzu shekaran shi bakwai kenan, ban taba shan magani ko da fa dole bane waya kan ba da tazara, kuma dai Allah dai bai kawo ba shi, so kuma ganin nake kaman shi yawancin maganin ma yafi illa ga mata, su maza ba su da matsala, matan ne dai yawanci abubuwan nan su alluran nan ne, an ce akwai wani implant da ake sa a jikin fatan jiki ga cikin sel da ake sha da dai sauransu, wasu ma ni ban sani ba, so opinion dina dai kenan, ni a wurina yana da kyau saboda yaro ma zai samu kwarin jiki ya sha nono yanda ya kamata kafin a yaye shi, sannan bayan an yaye yaro kuma uwa ta riga ta yi karfi da komai, yaro ma yayi karfi ba zai zama kaman ka ga ciki ga goyo din nan ba.
Assalamu alaikum, sunana Fatima Sagari. Maganar family planning wato akwai kala kala, amma mace mai lalura tazaran haihuwa magana da muke magana kenan, mace mai lalura ta ga cewa idan ta sa akwai wani abu da ake cewa shilu karfe ne da ake cire mahaifa, wancan roba ne yanzu da ake cire mahaifa, idan ta sa wasu suna zubar da jini ko ta sa musu laulayi su bambance magara su yi cikin laulayin ciki, to idan mace tana da al'ada wanda yake tsaf-tsaf yana zuwa cikin kowane kwana 28 zuwa 30 da akwai wani abu da muke ce mishi bit cycle, shi wannan kamar carbi yake za ta iya amfani da shi, amma dole sai da yarjejeniya da mai gida da kuma gudunmawar shi. Ya wannan din yana da amfani kwarai idan mai gida ya yarda a yi, kuma da akwai wanda yake shi na musulunci wannan kuma shi ma din da sai da idan mai gida zai ta yarda a iya da yarjejeniya tsakanin su. Sunana Fatima Ma'aji Masaya. Gaskiya ni a nawa ra'ayin na yarda da shi, kuma ina yi dan na yi yara na uku, shekara na kuma 11 yanzu zan cika shekara 11 kenan da haihuwa, ina da dan da ya cika shi zai cika shekara 10, ina da shekara 6 kuma yanzu ina shekara 7 kuma ina da shekara 3, to kin ga an yi tazara, ya tazara alhamdulillah, saboda menene ni dai gaskiya tazara yana mu gamu, saboda ina da yawan laulayi ko ba dan yawan laulayi ba ma, idan ina da ciki bana iya yin abubuwa da yawa da nake son yi, ko kula da mai gidana ko kula da yaran mu, abubuwan gidana da yawa sai ya wahala ta kaina nake, kuma masu ina ga kaman kusa ne kowa yawanci dai haka ne in kana da ciki ta kanka kake so kin gani idan ka dau ciki wata tara ka zo ka haihu akalla ba kasar ba dai in ka haihu ma shi ma wata uku biyar shida zuwa bakwai irin nan dai zaki ne miki huta ki kula da yaro in kika haihu ba ba ya kare bane zaki shayarwa kika gama shayarwa kuma shi ma zo a dan kula da shi din ya dan kai din munzulin da zai iya dan adan yayin shi a dan yayin shi sa campus dan tsaya dan kai wani girman samu dai a yini dai ana wara ai saboda gaskiya yana taimakawa sosai kuma ki dan samu lafiyar jiki
to jama'a har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe yanzu dai zamu leka birnin tarayya Abuja inda wakiliyar sashen Hausa Halima Abdulrauf ta tantance mata domin jin bayanai akan wannan tsari na tasirar haihuwa
masararo barkamu da saki saduwa da ku a zauren mu na yau da gobe a yau muna tare ne da magidanta maza da mata da zamu tattauna da su akan abin da ya shafi tasirar haihuwa tazarar haihuwa dai a lokacin da ya shigo arewacin Najeriya ya fuskanci kalubale daga mutanenmu da kuma malamai bayan dai da aka samu cikakkun bayanai waɗansu sun ba shi goyon baya waɗansu kuma suka ci gaba da yi mishi mugun fassara amma a halin da ake ciki an samu magidanta da yawa waɗanda idan aka samu matsala na zamantakewar aure to akan janganta shi ne da kila yawan haihuwa ko kuma rashin samun kudin da za a biya bukatun iyali shi wannan shiri na tazarar haihuwa ya samu tagomashi a halin yanzu ya samu karɓuwa amma ba mu san dalilai waɗannan nan magidanta za su bamu na yadda aka yi shi wannan shirin ya samu karɓuwa a inda kan suka fahimci ko amfaninsa ne ko kuma yaya ne dai za mu ji daga bakinsu malamai rakan ku da zuwa to jada an ce abin ya fi shafan mata ne wato su ne suke yin tazarar haihuwa amma akwai shi ma tsarin tazarar haihuwa wanda aka keɓance domin maza amma zan fara da maza ne tunda an ce a kowane gida dai akwai shugaba kuma shugaba shi ne namiji kuma za shin menene dalilan da ya sa ko karɓi wannan tsari na tazarar haihuwa
wannan tambaya da kika yi ya fahimta da kuma nazari kika ce me yasa muka karɓi wannan tazarar haihuwa akwai fuskoki na zamantakewa akwai kuma fuskoki na ɓangaren addini tazarar haihuwa idan ka ce yau ba ka san tazarar haihuwa don gudun talauci shi ne babban illa a mu musulmai amma kuma in ka ce ba ka san tazarar haihuwa don wani al'amari da kake son kai nasara a kan shi wannan na ji malamai sun ce ba laifi ba ne masha Allah yawan zara'a da za ka tara ba su samu darajar da ya kamata samu daga uwarsu ba ba su samu darajar da ya kamata samu daga uwarsu ba
kulawa
to yana tashi ya zama kamar wani abu ne da ake ce aikin banza har Hausawa suka yi kari suka ce da haihuwar yuyu gara da teku kwara misali rashin wadata na sa a haifi yara da yawa a gida da zaki ga ɗakin ya ki tsafta makarantar da za su je ba ba hali na addini ba za a je ba na zamani na boko ba za a je ba a tsaftace zaki ba za a iya ba a ba su abincin da Allah ya ce haƙƙi ne ba za a ba su ba tufafi ba za a ba su ba ki idan kika shiga wani gidan kika ga yadda zara'a suke saboda tausayi sai ki kusa kuka dan menene da ita ma haihuwa an ce maka wani ya ce inda dadi ki ba nan take je ka musu inda buya take
haka ne to amma an ce haihuwa albarka ce kuma ku
albarka ce daga Allah subhanahu wataala amma kai uba ko ke uwa in kun inganta abin da kuka samu kuma kun roki Allah akai Allah ya shirya su to wannan albarka ce babba amma muddin kaddan ka haifi ayyan da zaka baka damu da su ba saboda rashin wadata baka san inda suka kwana ba babu sana'a babu boko babu abinci ba a cikin rusulun da tokin ga wannan shine babban illan da za muke fuskanta kuma zaki ga din inda kuma aka dan tazarata haihuwa aka yi ta baina to zaki ga ko a cikin gida ne ma matan ta tai haihu da yawa daban take da wacce ba ta haihu da yawa ba
anya baran ji wannan ko ai shi gida yana goyon baya masu zuba hannun
wannan abokin da tattauna wannan mu'amala da ni da shi gaskiya akwai abin da ya manta
da Allah ne na daya
haka ne
sannan kuma duk inda yake da al'umma to ka duba ka gari zaka ga akwai arziki a wajen misali kasar Sin duniya ba kasar da take ta yawan al'umma sannan ko duk duniya ba kasar da take ta arziki kin ga mun kasuwancin ka sai kana ce maka Sin
to amma mun ga ba ka ganin saboda su ba ma sa abun ya ta'azzara yawan jama'an nasu ya sai da suka kai ga ya san shi ayaya biyu mai zaka kai ga ayaya kai ko aka halitta ko wani
to ai abinda nake so ki gane ko ku ce mutane su gane shi sun fara ne Yahuda ko sun zo musu musu kaka gida
anya China kuna daya daga cikin kasashen da ba a tuya musu
a ina gaya miki wannan magana a nan kasan mu Najeriya duk gidan da ke da yin al'umma in kin ga gidan nan abinda ya lissafo rashin tsaftace muhalli da rashin tsaftace yaran da kuma ba su haƙoƙin su in kika duba haka to akwai matsala tsakanin uban da uwa
anya maran tambima ce hajiya ta kin taba haihuwa kin san yaya yake tun daga daukan ciki har zuwa haihuwa saboda haka kin san me mace take bukata ko da ma likita bai ce ba ana ki fahimta menene amfanin da mace za ta samu idan tana tsara haihuwa
eh to gaskiya kamar yanda kika ce zan dan iya bin bayan su zan iya kaucewa amfanin shi shine ga lafiyarta idan ba ta da cikakken lafiya ya za a yi tarini ma yaran da ke gabanta
ga kuma wani cikin
ba duka maza bane suke iya dawon su kira sadaukar da lokacin su
ina suke ba yanzu
akan samu matasa da za su tsaya a gida su taya matan su su san cewa matan suna bin doka yanda aka bar musu amma ni da gaskiya ina ra'ayin zan so in yi tazarar haihuwa amma kuma gwara ka dan haifa in ka dan haifa tukuna sai ka dakatar to gaskiya ni dai ni na fi a ra'ayina na fi son mace ta yi tazarar haihuwa saboda ga lafiyar kanta idan ba ta da lafiya za a yi ta gyara gidanta idan ba ta da lafiya za a yi ta kula da shi kansa ne gidan saboda a dalilin rashin bashi cikakken kulawa in ba wai namiji ka samu dai irin mai dan tsoron Allah ba gaskiya zai iya zuwa ya je yana jiki a waje ni dai kan na bi ra'ayin gwara in yi tazarar haihuwa saboda yafi
to kuna ji dai ita wanda abin ya fi shafa wanda zai ga alhakin daukan cikin ta kuma haifa ta ba ku shujin cewa yana da amfani a jikin ta da lafiyar ta kuma ingancin yanda zata ba miji kulawa da ƴaƴan ba gabaki daya to a halin yanzu za ku ga waɗansu mazajen duk an tsara cewa kana idan mamacin ta taurin kan cewa ba za ta yi amfani da wannan tazarar haihuwan ba kai ma an baka hanyoyin da za ka iya bi wurin yin tazarar haihuwan amma sai ku ci a mace ne kawai za ta yi kuma in ba ta yi ba akwai matsala a gida shin wannan wani hujja ne
hujja ne
to me yasa ka ce
abinda yasa hujja ne sanda aka fara fito da tazarar haihuwa a kasar duniya gaba daya a maganar mace aka soma sai daga baya da ilimi ya ilimanta sai aka fito da maza kuma a yanzu na tabbatar miki in kika tara maza 20 wani bai san ma akwai tazarar haihuwa da za a iya mana miji ba duk dai a kullum
wannan dai fadakar wanda ake jin
to ai har yanzu ga ai fadakar da shi kamar yadda aka fadakar da mata ba saboda wannan shirye-shirye an dade ana yi akan mata amma na maza da za a ce a dan jingine da mata zuwa wani lokaci a shekara biyu zuwa uku ana wayar ma da mutanen birane da mutanen kauyuku kai akan cewa kai ma fa akwai gudunmuwar da za ka iya dauka akan tazarar haihuwa ba mace kadai za ta iya tazarar haihuwa nan ba za ka iya kuma ayi ya fi amfani saboda menene ai ya fi amfani za ka kula da abin da ka haifa ko da babu wadata a hankali Allah zai hanga maka ga yanda za ka yi ga yanda za ka yi amma duk abin da ya maka yawa ko arziki ne yawa
bai
yana son tsari idan arziki ko arziki ne yawa a hannun mai shi bai da dadi komai ana son shi zama kada ranka da hannu baina
to amma wai kai ka manta da iyaye da kakannin da suke son a haihu kudin nan da yawa na gona akai na gona na tallas je su talla na waye bi a cikin gida da ya cika a cikin ɗayan ka nawa kana bugun kirji kana ayana tawanin da biyar me yasa
masu zamanin sun wuce shi ma kanshi zamanin ya wuce sabili kuwa saboda su inda ake ana mutuwa a dawo idan suka dawo su ne ma masu karban wannan abin fere da saboda karki manta irin abincin da suke ci daban irin rayuwar da suke daban hatta a yanzu a zamanin mu ruwa na sili makaranta rayuwa ce aka yi ko da kudin ka ko ba kudin ka sai ka shekara 100 lafiya wani har ya shekara 100 nan ba ta kwamishin allura ba bai taɓa shan magani ba
saboda yawancin cututtuka ne yanzu
ma sha Allah to yanzu kin ga yanzu ba abin da za a ce rayuwar mutanen da Adamu da yanzu an ce ma Allah shine zamani zamanin da Allah ya kawo mu daban da nan su yau mu gashi ana ga mana sittuna aw sab'una su ko can sai su ninka 130
shi ya kace nan kuke mu mata bi huciya kuna son ku huta kuna son jin dadin rayuwa saboda haka zure na haihuwa
ba batun jin dadin rayuwa bane yasa ake so a daina haihuwa karki manta
kun ji a tsagaita maganan haihuwa wato a dinga ba da tazara tsakanin ku wanda
duk ba wai zan jin dadi ake so a tsagaita haihuwa ba karki manta babu magidanci ko magidanciyar da take so yau a ce dan ta dawo daga makaranta an kulo shi zai zauna tsakani da Allah duk ran iyaye baya so to in kai bai so ya zama to cewa ka rasa ina zaka kai wannan ka rasa me nake maka wannan tsakani da Allah ya za a yi kai bacci ka ji dadi ai tunani idan yi maka yawa gazira a ka rasa ina zaka yi ta wani ciwo zai iya shiga ka
hanya ko mu bacci shi zai hada mun share ko
ina da kenan ai al'amari na wannan tazaran kodan ne bayani da zukan cewa gashi kashi ai din tazaran yana da matukar fa'ida a wannan zamani namu kamar da abokin hirana ya faɗi kan cewa mutanen da suna yin ninka abinda muke to lalle mutanen da daban da na yanzu saboda yanzu in baka rage ma dan rayuwar ba za ka rage dan wahalar da kake sha kuma yin tazaran nan yana da matukar fa'ida ga al'umma saboda duk inda aka ce an tunku zarin nan to akwai matsala yaran yanzu ba yaran irin na da ba wanda suke jin bari-bari yaran yanzu ba sa jin bari-bari in baka bari dan ka ce wa yaro bari abu kafin ma ka ce wani mukan kare bari zai buga maka kai sai ka shiga wani halin da
ba kuma tarbiyya ma
maganar tarbiyya ma ta ta sannan kuma ga maganar abinci ga maganar boko ga maganar islamiyya da sauran rayuwa ma gaba daya kuma yanzu gashi sai Allah ya dauko mana son ya kai doha a kanmu in kana da yara da yawa sai ka rasa mata ina zaka fara tarewa to amma in aka ce kana da daidai walwalo to wallahi rayuwarka za ta je ta cikin sauki su cikin sauki cikin ni'ima ba wani takura tazaran nan yana da matukar fa'ida
to ke da bayawar Allah ke ce wanda idan aka tashi yin tazarar ke aka fi aikawa da abin wato ke ke ɗaukar maganin ko kuma dabarun da ake yi na tazarar haihuwa ba ki ajin ana cewa wayansu matan suna tsoron can saura cewa akwai illoli a ciki da sauransu
gaskiya ba shi da illa inda rashin illa sai ke kafin ki fara sai an miki gwaji an ga wani iri ne zai dauke ki allura ne ko kuma magani alluran ma akwai watanni kashi kashi ne kuma inda suke cewa yake da illa sai dai gaskiya an mace ba ta samu ci ma ne kyau ba ko tuwo ne kika samu alhamdulillah kika yi shi da yanda ya kamata kika ci zaki ga ma kin kuma wanda za ta ci kayan masarufi mai tsada
kin tunda akwai kwanciyar hankali a
jiki to kin gani kuma gaskiya zaka so ka yi tazaran haihuwa saboda mu yanzu gaskiya muna da son yaya yayin ma ba dan kana so ba sai ka nemi ma ka kara to in ka tuna wahalar sai ka sai kai bari dai in huta in maida kuma ran jiki
haka ne kuma zama da dan gwasa ai ma auga
yawa kin gani da yaje ga dan gwasa a waje gwara dan gwasa din tana ciki kuma in mu yanzu yaya mun riga da mu da ƴaƴanmu sun zama kamar ƴaƴan awaji su mu muna bayan su suna gaba kin ga ko dole mu tattala su kuma dole kai tazara haihuwa nan saboda ka ba su cikakken kulawa da tarbiyya
wallahi ke wanke mu
kuma saurare bari mu kammala shirin da filin kwalamar mu inda za mu ba binka dama ta jiyo mana bayanai akan tuwon da layi
jama'a masu sauraron mu barkamu da sake saduwa a bangaren mu na girke-girke a cikin shirin mu na yau da gobe a yau ma muna tare da malama Hawwa Marazain wacce za ta kawo mana wani makulashi shi ma irin nasu na ne da guri malama bismillah me muke da shi yau
to assalamu alaikum jama'a yau zan koya muku yadda za mu yi tuwon da layi daga Maiduguri tuwon da layi wani tuwo ne wanda yake gaskiya ba kowa ya san shi ba
tuwon da layi
shi da layin gari ne daga gero ake yin shi
ce shi sa kuke da fulani wanda daga kuna ce gero
ce muna ci sosai ma kuwa shi tuwon da layi idan kika nemi garin ki na da layi to kika yi talgenta kika sa a wuta to zaki zauna ne a wurin shi ba za ka tashi ba yanda za ka tashi ka bar shi saboda in kika bar shi zai yi gudaji
to ai malama kaman kin dan hanzari kin ce daga gero ake yin shi ya ake sarrafa shi
gaskiya wurin sarrafa shi ba kowa ke sarrafa shi ba, akwai masu asali su wannan bangare ne daban su suke sarrafa shi.
Sai dai
ya gari ne za ka zo kai za ka dama shi, to in kai taljen shi to nan fa shi din za ka yi ta juyawa, ba sai ka zuba mai wani gari ka tuka shi ba.
To kenan da kauri ake
da kaurin shi ake yin shi sosai. So shi yana yi yana kana juya shi ne yana kauri yana ƙara kauri har sai ya zama yayi ƙarfi. So idan ya fara ƙarfi za ka fara zuba mai mangyada. Ana tuka shi ana dan sa mai mangyada.
To an ake sa mangyada. To ba shi alu fara yasa.
A mangyada.
To
yake sa mai. To ana tuka shi ana sa mai mangyada har zai zo yayi ƙarfi. Ya zama tuwo. To in yi karfin nan ya zama tuwo za a kwashe shi. In an kwashe shi a kwano inda kika san gilashi haka za ki kan shi.
Wato yana kyalli.
Yana kyalli.
Miya mutane na san
kiwo. Yana kyalli sosai ma.
To.
Wannan tuwo kuma akan ci ne wasu ma don daɗin shi, wasu ma ba sai sun yi mishi wani miya daban ba sukan ci da miyan stew. Amma yawanci mu mukan ci shi da miyan ganye, miyan alayyahu haka.
To. Miyan yakuwa.
Yawwa miyan yakuwa. Ko miyan egusi
ko miyan
haka wani lokaci ko miyan gada duk mukan ci da shi.
To ana sawa miyan nama ko
kuma ana sawa miyan nama.
To irin wannan tuwo ana ba baki
sosai ma
muna shirin zuwa Maiduguri ne na ga saboda
to ai ko ki garza ya kamata ki garza ya
ki tuwo ana ganin shi na
ki ya kamata ki garza ya kam ki zo saboda ki ci wannan tuwo
zan taho miki da buhu ko kula
yawa ai ko wadai mutanen namu ba ai gwara su zo su ci
su ga inda
ake sarrafa da riji dai da ake sarrafa da roba irin nasu ba sai dai su furasi dambu.
To fulani ka duba ni ga lokaci ga tuwon da layi.
To gaskiya tuwon da layi kenan.
Masu sauraro anan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da ta kaya na gabatar da shirin Zahra Aminu Fagi da Daniel Brown da ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa mana shirin baki ɗayansa. Ni ce Amina Buhari Auna daga nan.